mama's rain.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarki Hashim mai taron Murtala Faruk san yin rasuwar abokin aiki. Muka sake da muku a wani shiri na daren rana Asabar 23 ga watan Satumba na shekarar 2023. A cikin shirin muna dauke da tattauna ta musamman da ministan yaɗa labaran Najeriya kan wasu muhimman batutuwan da ke ciwa talakan Najeriya tuwa kwarya. Daga Ibrahim Kalmu si Garba zai shigo mana da shirin sannan amsoshin tambayoyin. Sai kuma shirin wasanni a takaice wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni. Amma fa duka sai mun fara da insha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Jami'an kasar Palestine sun ce an raunata Palestinawa uku a wasu fadace-fadace akan iyakar Isra'ila da Gaza a yau Asabar, a yayin da rundunar sojin Isra'ila ta ce tana kai hari ne kan wasu wuraren da ta auna a Gaza domin mai da martani kan tarzoma. A wani lamari mai kama da sababbin jerin tashe-tashen hankula akan iyakar, Falastinawa a Gaza sun yi ta yin zanga-zanga a bakin shingen kai iyaka na tsawon kwanaki 8. Matasa sun yi ta jefa duwatsu da wasu kwalabe na fashewa kan dakarun Isra'ila, waɗanda su kuma suka mai da martani da harba harsasai. A cikin wata sanarwa, rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hari kan wasu wuraren Hamas da ke gefen shingen tsaron kan iyaka a zirin Gaza a matsayin martani kan tarzoma da makaman da ake harbawa sojojin. ‘Yan Gaza sun ce suna zanga-zangar ne domin nuna ƙin jinin wasu al’amura da suka haɗa da yadda ake ƙuntatawa fursunonin Falastinawa a Isra’ila da kuma ziyarar da Yahudawa ke kaiwa a harabar masallacin Kudus, wanda wuri ne mai alfarma ga Musulmai da kuma Yahudawa. Shugaban ‘yan ƙabilar Armenia Nagorno-Karabakh ya faɗa yau Asabar cewa ana aiwatar da sharuɗan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Azerbaijan, tare da ci gaba da aikin kai kayan agaji da kwashe waɗanda suka jikkata. Tun da farko, ‘yan ƙabilar Karabakh na Armenia sun sake yin wata tattaunawa da jami'an Azerbaijan a garin Shusha kwanaki uku bayan tsagaita wutar da ta biyo bayan farmakin da aka kwashe sa'o'i 24 ana gwabzawa, inda Baku ya sake kwace iko da yankin mai tsaunuka. A cikin wata sanarwa da ‘yan ƙabilar Karabakh suka fitar, sun ce ana ci gaba da aikin maido da wutar lantarki nan da ranar 24 ga watan nan na Satumba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta bayyana cewa ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita buɗe wutan, ‘yan awarin Armenia sun fara miƙa makamansu ga ƙasar Azerbaijan da suka haɗa da bindigogi sama da 800 da motoci masu sulke guda 6. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Asabar a cikin bayanan sirrin tsaronta na yau da kullum game da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, cewa lamarin da ya faru kan ɗaya daga cikin manyan rundunonin mayakan sama na Rasha na nuna mafi girman raguwa da koma baya a cikin sojojin da Rasha ta tura, ciki har da manyan jami'anta. Kumandoji uku na rundunar mayakan sama ta 247 da suka riƙe makamin a jere, ko dai sun yi murabus ko kuma an kashe su. Da farko an kashe Kanar Konstantin Zivensky, kumandan wata runduna a kusan farkon mamayar Rasha, sannan Kanar Vasily Popov shi kuma da alama an kashe shi a bangaren Orkhiv da ke fama da rikici a farkon wannan watan, a cewar rahoton na sirri. A halin da ake ci kuma akwai yiwuwar Kanar Petro Popov ya yi murabus daga mukaminsa na shugabancin runa ta 247 a cikin watan Agusta, in ji rahoton, bayan nuna rashin amincewa da gazawar da sojoji suka yi wajen kwato garuwakin jami'an Rasha da aka kashe. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Guguwar Ophelia mai zafi ta yi ƙasa a Northern Carolina da sanyin safiyar yau Asabar, tare da kiyasin iska mai ƙarfin tafiyar kilomita 110 a cikin sa'a guda, a cewar cibiyar kula da guguwa ta Amurka. Har yanzu dai ana ci gaba da sa ido kan yanayin guguwar a wasu sassan gabashin North Carolina, kuma an ba da sakonnin gargaɗi kan guguwa a wasu sassan jihar. Kodayake tsarin guguwar na iya kawo iska mai lahani a wasu sassan gabashin North Carolina da kudu maso gabashin Virginia, in ji masu hasashen yanayi. Haka kuma an ba da gargaɗin guguwa mai zafi a yankunan North Carolina da Delaware. Gwamnonin North Carolina da Virginia da Maryland sun ayyana dokar ta ɓaci a yayin da ake sa ran zuwan guguwar ta Ophelia.
Murtala Faruk sanyin na ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A daidai lokacin da shugabannin duniya suka hada a birnin New York don gudanar da babban taron zauren Majalisar Dinkin Duniya karo na 78. Abokin aiki na baya ku makiri ya zanta da ministan labaran Najeriya Muhammad Idris Maragi a gefen taron. Inda ya fara da yi masa tambaya kan yancin yan jarida a Najeriya.
To, na farko dai tarayyar Najeriya gaskiya yan jarida da matukar yanci kwarai da gaskiya, akwai yanci, babu wani wanda zai ce gashi na an takura masa saboda aikinsa. Wannan abu da ya faru na kashe shi dan jarida a jihar Zamfara wani abu ne wanda yan ta'adda suka yi, kuma mu mun nuna bakin cikinmu kwarai da gaske. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya nuna bacin ransa akan wannan al'amari. Kuma an umarci wato rundunar yan sanda su tabbatar da an gano waye wannan abu domin a hukunta shi. Wannan abu ba abu bane da zamu ci gaba da yarda da shi da dan Najeriya da dan jarida da kowane dan Najeriya yana da haƙƙi ya zauna a cikin lafiya. Wannan yaki na ta'addanci ne, ba maganar yan jarida bane.
To, ko da yake baka dade da shigowa ofishi a matsayin ministan yada labarai ba, amma kai ma ka san kafafen yada labarai a Najeriya ba sa iya yada labarai daga wato gidajen rediyo na kasashen waje kai tsaye a Najeriya, wanda in ka duba makota kamar Nijar, Ghana da wasu wurare ana yi. Ko menene, ko ka san dalilin da ya sa wato ba a samun irin haka a Najeriya, kamar BBC da VOA ba su iya yada labarai kai tsaye?
Eh, to haka ne, saboda amma kuma sukan dan yada ta misalin kafofin wato social media. Amma wannan al'amari ne da muke dubawa kwarai da gaske, saboda a kullun gwamnatin shugaba Ahmed Bola Tinubu tana son ta ƙara ƙarfafa mai yan jarida don su yi aikinsu, saboda idan yan jarida ba su yi aikinsu ba za a samu ci gaba a ƙasa ba. Wannan abu ne al'amarin dubawa ne, kuma za mu duba kuma za mu dawo muku akan wannan.
Ko da ɗan Najeriya yana son ya ji dalili ko kuma menene mafita, batun tallafin mai da aka janye talakawa suna cewa wannan abin abu ne da yake taimaka musu, amma kuma kai tsaye ka janye. To, ko menene jawabin gwamnati akan wannan batu?
To, gwamnati ta janye wannan daga ranar farko da shugaba Ahmed Bola Tinubu ya karɓi mulki. Ya ce ba zai yiwu a ci gaba da wannan tallafi ba, wasu mutane ne 'yan tsiraru, su ne suke murin wani al'amari, 'yan talakawan Najeriya kuma suna cikin matsi. To, shi yasa aka janye na farko kenan. Na biyu, bayan an janye kuma an ɗauko matakai, idan baka manta ba akwai tallafi na kuɗaɗe da kayayyakin abinci da gwamnati tarayya ta tura ba gwamnatocin jihohi, domin su ne ke tare da mutane. An tura musu waɗannan kuɗaɗe, an tura musu kuma waɗannan kayan abinci domin a samu sauƙin al'amari. Kuma gwamnati nan tana ta aiki matuƙa wajen gano yaya za a yi a ci gaba da taimaka ma talaka domin samu sauƙin wannan abu. Akwai kuma bayani da shugaban ƙasa ya yi na maganan samo bus wato wanda za a riƙa safara da su masu sauƙi, saboda talaka su samu sauƙin wannan al'amari. Shugaba Ahmed Bola Tinubu kullum yana cewa lalle 'yan Najeriya su ne a zuciyarsa, baya jin daɗi yadda ake cikin wannan matsi na sakamakon janye wannan tallafi da aka yi. Amma ana tabbatar maka shugaban ƙasa yana nan, yana aiki da ministocinsa da gwamnoni domin kawo sauƙi ga wannan al'amari.
Ministan labaran Najeriya kenan Muhammad Idris Malayi a tattaunawarsa da Baba Yakubu Makeri. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
da ya tashi ba ya sauka cikin kasa ta ba tsaran rai da dukiyar mu gidan mutum kar da ma kabarta ya kuke san mai ra'ayi ne cikin kasar da muke wafata
shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 25.5 zangon FM za a iya samun mu ta hanyar sadarwa ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na kafofin sada zumunta na Facebook, Twitter da ma Instagram yanzu kuma lokacin da zamu koma gefe mu baiwa Ibrahim Kalmasi guri ya gabatar mana da shirin mu na
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku Kamar yadda muka yi alƙawari a makon jiya yau za a ji kashi na hudu kuma na ƙarshe na ansar tambayoyi kan tarihin ƙofofin Kano dalilan yin su da kuma lokacin da aka yi su da dai sauransu Idan dai an tuna mai tambaya shine Sama'ila Abubakar Kano To idan mai tambaya da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da kashi na ƙarshe na ansar da ya samo daga Professor Tijjani Muhammad Naniya da sashen tarihi na Jami'ar Bayero ta Kano wanda zai dora kan inda yake bayani kan muhimmancin kofofin kamar haka
A yanzu za ka shigo Kano wa yake sanin kashi Wa yake sanin
babu
kun dai sani saboda ka yanzu Kano ta zama bata da gata kowa zai yi shigowa lokacin da kun ba sani ba sai ma ka zo kai makwataka da barawo ko dan sane ko mai ko baka da yadda zaka yi amma da ba kai sama a lokacin zo nan sarakunan duk wanda zai shigo Kano an san ya shigo kuma ya fita an san ya fita kuma duk wanda yake gidan wani an san inda ya zo kuma ba wanda zai baka gida ko ka je ka sai fili sai hukuma baka isa wajen kana dan Kano kana da gona ka je ka ce wai kana doje ka saga ka ba wani ya je yi ba baka isa ba dole sai ka fita hukuma tunda akwai tsaro na wannan badala ba wanda ya isa ya hauro badala yadda ake yin ta badala duk in ka zo manyan kududdufai da kake gani musamman nan tsakanin badalan zurfi ne da shi sannan kuma shuke-shuke ne wanda kai baka isa ka shigo ba ma mesoshi da suke wajen ma masu haɗe mutane eh maci mesoshi mesa masu haɗe mutane ko shekarun ba daidai nan wajen makarantar da ake kira WTC makarantar ƴan matan ta WTC da wacce take yanzu nan wajen kofofin fodin wallahi me su shine suke cinye akuya zaka suna kokan ƴan akuya to a lokacin duk nan kewayen
duk wace
ta karshe baka isa ka ratsa ba ko doki da isa ya ratsa ba dole sai ta kofa kuma kamar yadda na gaya maka ba wanda isa ya shigo Kano sai da safi kuma dab da magariba ba dare ba zai yi ba ya fita saboda ka ba za ka samu bako a Kano ba in kuma ka same shi to sai da yarda hukuma to wannan tsaro kenan na biyu hikima ce ta yaki wannan badalar da aka yi da sauransu da kusan kofofin ba na ce ma akwai mayaka ko wata kofa ba to idan aka ce ga abokan gaba akwai ma tattakala da suke hawa tun daga nan za su fara isowa da abokan gaba
cewa mun ga
kofar eh su fara kai musu farmaki domin ma su hana su zuwa kofar ko su kokari su balle kofar ko za su kokari su balle kofar in ma ko sun balle kofar suna fallewa to dakaru ne wanda kawai gani kashe ni ne dan aiki ko turawa da suka zo ai ba kofofin da sun gada kofofi da dama su balla da wannan bindigar tasu igwa suka kasa
wai irin wannan kyauran kofar nan da itatuwa ake sa ne ko da wani abu suke
itatuwa ne amma wanda yake wato hikimar mutanen da inda zaka san irin hikimar suke nan inda zaka san irin hikimar suke nan wadansu ne itatuwa ne wanda ko ta ma bata iya kama su sannan kuma kullun inda zaka je gidan makama ne yanzu ga irin kofofin wanda ma aka yi zamanin tura zamanin masu jihadi kenan daga baya ma aka yi su wanda na da kuma sun fi su kwari na gani da kuma irin mukullin kaji da shi na gargajiya ne wanda yake in aka rufe ba yadda za a kai ka bude saboda haka hikima ce ta tsaro ko da mu abun farmasu ma farmaki zasu shigo to ba zasu iya shigo ba kamar yadda naga maka san da tura suka zo sai da suka gode kofofi uku amma suka kasa balla su sai suka zo suka samu cewa kofar ka buga bai mata gyara sosai ba wannan shekarar saboda haka tanan suka rusa ta shine suka shigo da mayakan su
yanzu wasu wurare dakta za ka ga ko makarantu ne ko asibitoci ko titi ana sa musu sunan wani misali titin nan za mu iya cewa titin Dr. Muhammad Tijjani Nania wai waɗannan kofofi sunayensu ya samo tushe ne daga wasu mutane ko wasu ababe da mutanen Kano suke amfani da shi ko kuma a dai wato haka dai aka samu su suna kawai suka samu kansu
to wannan bismillahi a dai halin yanzu bincike na bai kai ga tarihin waɗansu ba sai dai waɗansu da muka sani kamar kofar tuji da kofar tuji ake kiranta amma lokacin shiwon bai wanda na gaya muka yi waɗancan kofofin na zamanin sarki na zaki sai aka bincin da sai aka ci asawar sunansa wambai sai aka mai da kofar wambai ta zama kofar wambai kamar ana zancen kofar na'isa wani dan uwan sarki ne bayan jihadi ya zo ya tsar da duk kofofi haka a rufe ba ta inda zai shigo Kano ya buga kofa an riga duba kofa ya ce a buɗe aka ce ba za a buɗe ba waye sai ce ni ne wani dan me za a yi ce dan na'isa kawai shi yasa za a buɗe masa kofa domin ya wuce ka'idar lokacin za a buɗe kofa in ko za a buɗe sai sarki ya sani in za a buɗe ba lokacin buɗe ta ba to sai sarki ya sani
sai da umarnin sarki
shi ne shi to a buɗe dan ya isa shi ne da aka buɗe daga baya sarki ya samu labarin cewa an buɗe kofa da daddare ya ce waye ya ce a buɗe kofa sai aka ce ai wani ne ya ce wai dan ya isa sai ce to ka je ka isa shi ne aka sa kofar na isa to kaga irin waɗannan sai kuma kofar dogo shi ma daga sunan mai gadin wajen wanda yake gashi yanzu ba ita ma ya gani to amma banda waɗannan sauran waɗannan dai na jin binciken mu dai ni dai bincike na bai kai ga waɗannan ba tukunna
to daita wai kofar nan kamar tsari ne irin na yanzu misali tunda shi dama shi malam Sa'id Abdullahi a tambayarsa ya ce waye gina su to yanayin wato aikin gayya ake irin na da a gina su ko kuma a yaya bisa umarnin sarki ko kuma a abin ya dinga kasancewa
wato talakawa ne talakawa ne wato kaunar da jama'a suke da sarakunan su kenan sun lura cewa talakun sarakunan su dan su suke rayuwa kuma mutunci za su kare sun yarda da wannan kuma sun san ba duke su za su sace ba saboda haka duk lokacin sarakuna suka kira suka ce ayi kaza akwai bayi wanda ake siye domin wannan ayyuka akwai bayi da ake sawa a cikin aikin akwai dakarun sarki da suke shiga domin hikimar in ana yin ginin a ɗauki hikima ta sha'anin tsaro suna ba da shawarwari su ma suna yi akwai kuma talakawa wanda suke taimakawa saboda ganin cewa sarakunan su mutuncin suke karewa kamar yadda na gaya maka a lokacin abinda aka sani cewa in aka ce sarki an san yana da mulki amma dukiyar sarki dukiyar kasa ce in ya mutu ƴaƴansa ba sa gadin dukiyarsa domin ba su ma da dukiyar rai bari in kawo maka misali sanda sarki su murabus ya murabus tun a lokacin akwai sauran darajar sarauta ina gidansa da zaka ce ya koma da ya tafi azare gudun hijira da zai dawo sai da a lokacin zamanin sarki gwamna Rini sai aka ce to ya da ina zai zauna kuma lokacin da yayi mulki lokacin sarauta tana sarauta duk sarki shine da kasa sai ya ba wanda ya ga dama amma shi da arzikin sa ya ba kansa ba da yazo aina zai zauna sai sarki suka yi magana da gwamna sai sarkin Kano mai martaba sarki Allah ji kansa gaba ya ce in ya zauna gidan sarki da yake a Wudil ya zauna ana shine da ya dawo daga azar shine aka zauna da shi anan daga baya kuma sarki ya bada umarni cewa masarautar Kano ta sadaukar da wannan gidan sarauta na Kano da yake Wudil ta bawa zuriya ta bawa mai martaba sarki Muragus da kuma zuriyarsa amma duk da mukamin da ya da sauransu da ya bari ba shi da wani dukiya ba shi da abin da ya tara saboda ka kamar ina kama misali dindin motocin nan na kasaita na bajinta da sauransu da ado bayan ake gansu da wannan zan zuka nasa ne amma da ya mutu da wannan sabon sarki ya hau sarki Muhammad Sulusu na biyu sai aka kun yana amfani da su to na sarauta ne daman nan gidan sarauta ne shin na kama maka misali na ce yanzu zaka ji ana ta zargin wani gwamnati ya sauka ma ta da motocin gwamnati ma kusan 100 kusan 30 ko 20 ko goma saboda haka wato abinda nake so mutane su gane an yi propaganda ba wai abu ne na kace ko kana son a'a tarihi ake dubawa shine menene matsayin waɗanda suka yi shugabanci a da ya kuma suke me yasa ko mutanen suka yi dusa suka kake su mutu su domin su saboda sun yi da sun ji ba al'amuran su kuma dukiyar su ke so su cinye ba su sarakuna na wannan lokaci to amma yanzu abubuwa ya canja an shigo da wani abu na daban wanda su turawan da muke kwaikwayo su haka suke yi turan da muke kwaikwayon da su ma irin yanda waɗancan sarakunan su haka suke ƙarya ma in mutum aka samu yayi to zai ban mulki ba ma ya ci musu dukiya ba ƙarya aka samu shugaba ya faɗa yace zai jama'a su kaza ya kasa to kamata ya sauka daga mulki domin ya tsoro da mutuncin sa to amma mu yanzu wannan muna kawo misali ne domin mu yi la'akari da irin bajinta da suka yi yanzu misali kana zancen kofofi na ce maka sun kai shekara 1000 da doriya to yanzu ba za ka gode waɗannan sarakunan ba yanzu wani gwamnan da ya yi shekara kaza sai dai in ya gama a ce shiga dukiyar da ya tara amma ka nemi takamaimai me yayi sai illa najinan sai kalidan wanda in za ka iya gauna ga abin da suka yi mini za ka ce to Allah shi musu albarka amma waɗansu da dama kawai sun zo ne sun tama abin da za su samu sun tafi amma sarakuna wanda aka sani lokacin da ake sarautar to duk wanda ka taba ba za ka ji an ce ya mutu ya bar dukiya kaza ba sai dai ya bar aiki kaza
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin mai ansa mana tambayar Professor Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Bayero ta Kano da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da producer mu da kuma engineer mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu assalam
agai da baban Lela yanzu kuma sai wasanni a takaice
Manchester City ta fara wasan farko na gasar zakarun turai da kafar dama bayan da ta doke Red Star Belgrade da ci 3-1 a wasan farko cikin rukuni a Etihad ranar Talata da ta gabata rahotanni sun bayyana cewa tsohon dan wasan Arsenal da Real Madrid Mesut Ozil na shirin zama sabon shugaban kungiyar kwallon kafan kasar turai idan muka leka kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kuwa za ku ji cewa Xavi ya tsawaita kontirajin sa a kungiyar zuwa shekara ta 2025 tare da zabin ƙarin shekara ɗaya a wata sanarwar a ranar Juma'a kocin mai shekaru 43 ya karɓi ragamar Barcelona akan kontirajin shekaru 3 bayan tafiyar Ronald Koeman dan asalin ƙasar Holland a ƙarshen shekara ta 2021 tsohon dan wasan ƙasar Spaniya Xavi ya jagoranci Barcelona a wasanni 96 inda ya samu nasara a wasa 61 da canja ras guda 16 sannan yayi rashin nasara kwaya 19 bugu da ƙari kuwa ya lashe kambun farko a kakar wasa da ta wuce inda ya lashe kofin Spanish Cup sannan ya jagoranci kungiyar ta lashe gasar La Liga ta 27 wanda shine na farko cikin shekaru 4 da akwai yiwuwar mai tsaron raga David De Gea wanda yanzu aka ba shi da kungiya tun bayan barin sa Manchester United a wannan kakar yayi ritaya inda har bai samu tayi ba daga wata babbar kungiya go Holland dan kasan Spaniya mai shekaru 32 Mauricio Pochettino yace Chelsea ta yi amfani da rashin buga gasar cin kofin zakarun Turai a wannan mako wajen shiryawa wasan da ke gabanta na gasar Premier na wannan kakar. Cristiano Ronaldo na kokarin ganin yadda zai jawo tsohon abokin wasansa a Manchester United Dege zuwa Al Nassr, amma dan wasan kamar ya fi son zama a kasar Turai. Arsenal ta shigo gasar cin kofin zakarun Turai cikin salo, yayin da ta fara gasar da ta halarta karon farko cikin shekaru 6 da kafar dama wajen doke PSV da ci 4 da nema a filin wasan na Emirates. Har yanzu dai muna bangaren gasar zakarun na Turai, inda Onana ya bayyana kalubalen da yake fuskanta wurin maye gurbin Dege a Manchester. Onana yace tabbas maye gurbin Dege a Manchester ya fi komai tashin hankali a wurin shi. Onanan ya bayyana haka ne yayin da kungiyarsa ke shirin karawa da Bayern Munich a gasar zakarun Turan. Iyayya a fili, magoya bayan Juventus sun cika a filin wasa makil don kin amincewa da sayan Lukaku. Sun ce ya zama dattijo, iya abin da ya sauka kenan a wannan mako, sai makon gobe in mai duka ya kai mu. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gai da Salisu Lado. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, labarai an mafa a takaice.
Mr. Filo a takaice, jami'an ƙasar Palestino sun ce an raunata Palestinawa uku a wasu fadace-fadace kan iyakar Isra'ila da Gaza a yau Asabar. A yayin da rundunar sojin Isra'ila ta ce tana kai hari ne kan wasu wuraren da ta auna a Gaza domin mai da martani kan tarzoma. Shugaban 'yan kabilar Armenia Nagorno-Karabakh ya faɗa a yau Asabar cewa ana aiwatar da sharuɗa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a Azerbaijan tare da ci gaba da aikin kai kayan agaji da kwashe waɗanda suka jikkata. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Asabar a cikin bayanan sirrin tsaronta na yau da kullum game da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine cewa lamarin da ya faru kan ɗaya daga cikin manyan rundunonin mayakan sama na Rasha na nuna mafi girman raguwa da koma baya a cikin sojojin Rasha da ta tura ciki har da manyan jami'anta. Guguwar Ophelia mai zafi ta yi ƙasa a North Carolina da sanyin safiyar yau Asabar tare da ƙiyasin iska mai ƙarfin tafiyar kilomita 110 a cikin sa'a guda a cewar cibiyar kula da guguwa ta Amurka. Har yanzu ana ci gaba da sa ido kan yanayin guguwar a wasu sassan gabashin North Carolina, kuma an ba da sakonnin gargaɗi kan guguwa a wasu sassan jihar.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da ƙarfe shirin na safe gobe Lahadi idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Kamar koda yaushe za a yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu ka amaradin Murtala Faruk Sanyinna Litinin kawo shirye-shiryenmu na yau da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum. Thank you.